alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau 8 ga watan Ramadan shekara ta 1442 hijriya, wanda ya dace da 20 ga watan Afrilu shekara ta 2021 miladiya. Muna zama na bakwai, afwan, zamana na shida ne ko na biyar, darasi na biyar a cikin wannan fadakarwa da muke yi ga iyayenmu mata a wannan gari mai albarka. Muna magana ne akan hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya nuna masa wuta sai ya ga mafi yawancin ƴan wuta mata ne. Shine muke kawo menene abubuwan da suke sababa mata suke shiga cikin wuta, aka ga mata da yawa a cikin wuta. Mun yi magana akan tabarruj, muka yi ta faɗan illolin tabarruj. In an ce tabarruj shine bayyana kwalliya, bayyana ado, bayyana wurare na fitina na yammaci. Shi at-tabarruj wato rikici ne ake yi tsakanin shedan da masu imani. Shi kullun shedan abin da yake so ya halakar da mace, kuma babu a bar farauta ta gaggawa da shedan yake so ya ci ribarta irin mace. Yanzu sai ya halakar da mace, da haka yake da kwadayin ya sa mace ta rinka bayyana tsiraicinta. Adu ne, anidun, maƙiyi ne mai tsananin ƙiyayya. Ba mamaki tunda yayi ƙiyayya da babanmu ma Annabi Adam. Al-Qur'ani yace a cikin suratul A'raf aya 16 zuwa 17, qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. رنزواي أغبان الله شي شيطان يشي والله سيابي باين الله سيا كركتد متاني لغا هنيا ميكاكيا دا الله تبارك وتعالى يشمبو داتغ مؤمني. Yace zan zo musu ta gaban su dan halakar da su, in sun fi karfi na zan zo musu ta bayan su dan halakar da su, in sun fi karfi na zan zo musu ta dama, zan zo musu ta hagu. Ko ina shi din yana biye da mu, gaba da baya, kudu da arewa, gabar da yamma. Yace kuma sai na mai da su, da yawan su ba za ka same su suna masu yi maka godiya ba. Wannan fa Allah yake gayawa. To kin ga ba mamaki dan shedan ya zuga ki, kina bayyana tsiraici, kina fidda dukkan abubuwa na fitina na jikinki dan ki saba Allah. Babu abinda zai kubutar da dan adam daga sharri da makircin shedan in ba tsoron Allah da imani da ambaton Allah ba. Wadannan abubuwa guda uku su ne suke kare mutum daga sharrin shedan. Duk wata mace da take nema Allah ya kubutar da ita daga makircin shedan akan wannan tarko, shine ta zama tana da imani cikakke da Allah, sannan kuma tana jin tsoron Allah, sannan kuma tana zikiri, tana ambaton Allah. Ko mutum yayi kokari ya fi karfin sha'awarsa, duk lokacin da mutum zai fifita abinda ransa yake son sha'awarsa, to ya zama almajirin shedan. Bin son zuciya wani abu ne da yake rugurguje shari'a ta Allah, ya hana mutum ya bi shari'ar Allah. Yanzu in da mu duba kissar Annabi Adam da shi da shedan, za mu gane cewa lallai bayyana al'auran mace wani abu ne da ya samo asali, wanda shedan ya so ya kai farmaki wa babanmu Annabi Adam a matakin farko. Allah ya bada labari, ya ce wa Annabi Adam da Nana Hawwa'u iyayenmu su shiga gidan aljanna su zauna. amma yace da su kada su kusanci wata bishiya Allah ya shimfida ya kafa musu doka ya shimfida musu doka ta kasuta ba wata bishiya wala taqraba hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimina kar ku kusanci wannan bishiya sai ku zaman to cikin wato azzalimai ga bishiya nan ku zauna aljanna ku ci ku sha ku shakata amma fa kada ku kusanci wannan bishiya za ku zama cikin azzalimai fatakuna min adh-dhalimin amma ina fawaswasa lahum ash-shaytanu liyubdiya lahum ma wuriya anhum min sawatihima shaytan yazo ya sanya wa annabi adam da nana hawa waswasi suka je suka taba wannan bishiya din suka ci wannan dalilin yasa Allah ya yaye musu suturar da ya musu na lullube musu jiki sai gashi tsaraicin su ya bayyana ashe da mun burin shaytan yasa annabi adam da nana hawa su saba wa Allah dan tsaraicin su ya bayyana shi da mun shaytan yana son a bayyana tsaraici fadallahu ma bi ghurur falamma dhaqa ash-shajarata badat lahumu sawatuhuma وطفقا يكسفان عليهما من ورق الجنه suna cin wannan bishiya shikenan tsaraicin su ya bayyana daga nan malamai suka ce ashe da mun kullun burin shedan yaya zai iya sa mace ta rinka bayyana tsaraicin ta ana kallanta da haka duk matar da ta zaman to bata saka hijabi bata lullube jikinta bata kare mutuncin ta to ta zama wato abar farautar shedan shedan yayi nasara akan ta kuma da mun shi burin sa kenan ya halakar da mu yasa annabi adam ya manta da dokar Allah yasa shi yayi kuskure amma alhamdulillah annabi ya annabi adam ya tuba ya nemi gafara kuma Allah ya karbi tubar sa ya yafe masa wannan kuskure na farko kenan amma bai kyale su ba yana ta bin su yana ta bin su yana ta bin su har sai da ta kai ga ya yaudare su Allah ya fitar da su daga gidan aljanna gabaki daya wannan kissa tana nuna mana irin yadda iblis yake da kwadayin ya bayyana tsaraici tunda shi lokacin da annabi adam tsaraicin sa ya bayyana da na hawa shikenan murna yake ya samu biyan bukata Allah karim shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala wato ya tsoratar da mu dangane da wannan fitina da shedan ya kawo mana ta bayyana tsaraici ya bani adam la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima Allah ya ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum inna ja'alna ash-shayatina awliya'a lil-ladina la yu'minun ya ku bani adam inji Allah kada ku bari shedan ya fitine ku kun ga ashe fitina ne bayyana tsaraici kada ku bari shedan ya fitine ku kamar yadda ya cire babanku da mamanku daga gidan aljanna ya cire su kuma yasa aka cire musu suturar da suke jikin su ka duba matsayi da daraja irin na annabi adam duba daukaka irin tana na hawa amma wallahi shedan sai da yasa suka yi tsaraici a gidan aljanna wannan kuma shine dalilin da yasa aka sauko su da su kasa Allah ya ce shedan yana ganin ku da shi da rundunar sa ta inda ba ku ganin shi yanzu kaga maza ma bai kyale su ba in ana magana tsaraicin mace to shedan bai kyale yau yanzu samarin mu ma maza wallahi tallahi suna fidda tsaraici zaki ga yaro matashi namiji zai saka matsatsan wando matsatsan wando yana tafiya ana ganin alama a aurarsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya hana su su saka kaya na mutunci sutura wacce za ta rufe musu al'aurarsu yanzu yaro matashi zai saka wando ana ganin duwawunsu a waje kuma irin wannan wandon yanzu shine gayu yana tafiya fa wandon yana sauka ƙasa duwawunsu a waje mai dan kokari ne ma zai sa wando guda biyu a gano wandon sa na ciki mutumin banza kan shi kan duwa mun ma baki kirin a waje yake wai kuma shi wannan shine gayi akwai yaron da na gani wata ran a masallaci yazo sallah an yi ruku'i ruku'in ya gagara saboda ya saka matsatsan wando kuma duwawun sa a waje baki kirin mutumin banza rigar da yasa yar guntuwar riga ce kuka sun saka kaya matsatsu guntun hannu rigar a matse da karfin saurayi yake sa rigar daka yayi ruku'i yana ta sa hannunsa yana ta jan rigar ta kijawuwa nace ya za a yi ta jayu tunda da matsatsiya ce kasa ta daka yana ruku'in nan dun na baya suna ganin duwa musa kun ga wannan bai da sallah so ashe bai kyale mutane ba daga sanya daga maza ma bai kyale su ba daga bayyana tsareci mutane wai sha'awar rayuwar turawa suke bature yana ganin shi daga jeran wando yana tafiya daga jeran wando baturiya za ka gan tana yawo daga ita sai brejiya ana ganin komai nasu kuma yanzu matan ba a kyale ku ba ku tsare ku cin kuma yafi bayyana lokacin biki yanzu amarya fidda ita ake komai na ta gani ake kyauta duk wanda yazo gidan bikin nan zai ganta wata ba ta da abinda ma za a nuna din abinda za a nuna a ganin ma na ta kan ba na kirki bane ba komai a jikin sai tarin kasusuwa kawai yanda kika san sauran yunwa ce amma dole sai ta bayyana kiga kirji a waje yanda kika san daga General Hospital ta taso abushe a kekashe kuma dan abun ni'ima ta matan ma ita kan ba ta da shi cike cike ne kawai na banza an zo an dauka baki da fasali baki kaga mutum an je tayi make up din ma irin kwalliyar ma da ake ita kan bata iya ba wallahi sai ki dauka wani goggon biri ne muni wasu suke karawa amma da yake saban Allah ne zayyana lahum shaytanu amalahum shedan ya dada zayyana musu ya musu kwalliyar saba wa Allah din shi suke yi su ji dadi nawa ne ta dalilin wannan taron biki da mata suke zuwa suke da bayyana tsareci da suke yi samari suke zina da ƴan mata bila adadin bare irgubo wallahi mutum da hankalinsa amaryarka uwar ƴaƴanka da hankalinka amarya uwar ƴaƴanka ka bari zaka aure ta zo ta bayyana tsareci a dauki hoto a duniya a nuna wa kowa da kowa sai kun zo kun gama talauci yazo ya tinkare ku kain da na'im ku zo ku tarokon Allah Allah baya sauraron ku ku zo ku yi ta haifan ƴaƴan banza saboda tun daga auren ku daman fito na fito kuka yi da Allah dole ne musulmi su fito su yaki wannan shedanci da rashin mutunci da ake yi idan an zo aure in an zo biki yanzu wani da aka nuna shi an zo taron bikin ne da shi da amaryar saboda Allah ya sauke shi sai ya sako babban riga ko ya manta ne ya saka babban riga ya saka hula da komai shiga ta musulunci sosai ita kuma yarinyar ta je ta tako dan gajeren siket da matsatsiyar riga ga ta nan dai da mun magana hijabi waye yake sa hijabi lokacin taron aure ɗan mata ba sa sawa ba hijabi ba gele ko dan kwali wallahi ba ta sa ba kuma Allah ya jarrabe ta gashin ma ba ta da shi dan kirit yanda kika san tana bacci aka raba gashin kenan buda al'aura bayyana al'aura shedan ne limaminta duk wacce kika ga tana yawo al'aurarta a bayyane tana son ta bayyana tsareci bayyana gashi bayyana kirji bayyana baya bayyana kaza to ki sani cewa wallahi almajirar shedan ce kuma shedan shine muassisud da'wa ila tabarruj shine ya kirkiri da'awa ta tabarruji ta bayyana tsareci ni abinda yake mun mamaki yanzu yarinya budurwa balagaggiya za ta iya cire hijabinta har ta dauki kanta a hoto ta yada wa duniya yanzu yau gashi nan duk a cikin wayoyin mu a Facebook inda zaka shiga sai dai kana dubawa kana uzu billahi min shaitanir rajim yau yarinya kawai sai ta cire dan kwalinta ta cire hijabinta ta yi ado ta bayyana duk abin fitina na jikinta sai ta yi selfie ta dauki waya ta dauki hoton kanta tana dariya ta dauki nan ta bude hakorinta ta dauki nan ta bude bakinta ta dauki nan ta yi waye ta yada a duniya an dauki wuta ko ta yada shi a duniya kowa ya gani bata tunanin uwarta, bata tunanin ubanta, bata tunanin silikinta, bata tunanin komai ma bata tunani. Haka take yi, haka kuma za ta yi, haka ta ga dama, kuma hakan din za a yi, ana so ko ba a so, da dadi ko ba dadi. So lillahi wa rasulihi, wajibi ne iyaye na mata ku ja ƴaƴanku kusa da ku, ku dau mataki a kansu, kuma ku nuna musu Allah, ku nuna musu kunya, kuma ku nuna musu mutunci da sani ya kamata, kuma ku sani cewa wannan yana da tasiri ƙwarai da gaske wajen taba tarbiyyar ƴaƴanmu, yana da tasiri ƙwarai da gaske wajen taba mutuncin iyalanmu, koda ku bayan shekara 100 ne. Dan za a zo a ce ai wance ai ba ta da tarbiya, ta haifi ƴaƴa marasa tarbiya, ai wani ai ba shi da tarbiya, shi ma ya haifi ƴaƴa marasa tarbiya. To kada mu bari mu zama a almajiran shedan, wanda shedan yake amfani da su, yake ainihin wato halakar da su, ya tabar da su. Allah ya kare mu. Na'am. Wato Yahudu da Nasara dangane da shiga cikin sha'anin mata musulmi su koya musu bayyana tsareci, shi yasa za ku ga da yawa daga cikin iyayenmu mata suna koyi ne da kafirai wajen sha'awar bayyana tsarecinsu. Su kuma daman Yahudu da Nasara, Allah ya riga ya faɗa wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbu al-mufsidin, dabi'a su shine suna yada barna a bayan kasa, Allah baya son masu yada barna. Bayyana tsareci da rashin saka sutura ta musulunci fasadi ne da barna a bayan kasa. Tarihi ya tabbata cewa waɗannan kafirai zama suke na musamman su tattauna su ga ya za su yi nasara akan musulunci da musulmai, musamman ta bangaren mata, kamar yadda malamai suka ta rubuta a cikin littattafai, suka ce sun yi bincike sun gano daga cikin hanyoyin da za su iya bi cikin gaggawa su yi nasara akan lalata tarbiyyar musulmi shine kula da wato janibin mace, su shiga cikin harkar mata ta yadda za su cire musu kyawawan ɗabi'u, su sa musu munanan ɗabi'u. Harkar iyali, suka ce mace ita ce idan suka yi nasara a kanta suka lalata ta, to za su lalata addini da yawa. Sun kawo hanyoyi da dama su Yahuda da Nasara na yada alfasha a cikin mata musulmi, sun kawo hanyoyi da dama su Yahuda da Nasara na zuga mata a kan abubuwa na sha'awa. Sha'awa yanzu har shirye-shirye wallahi ake a gidajen rediyo a garurukan musulmi, kawai shiri ne wai na masoya, yarinya budurwa ta bude bakinta a gidan rediyo tana faɗa a duniya wani masoyi na ne, ina son wani, gaisuwa ta isa ga wani mai sona. Har wani ma wata ran a mota ana tafiya na ji yana tambayan wata, to yaya labarin soyayya? Ka duba irin wannan rashin mutunci da rashin tarbiya. Yara ƙanana ƴan mata ana koya musu wai meye soyayya a rediyo fa, ba wai a wani guri ba, a rediyo kowa yana ji. Har ma irin yadda mace take yi wa mijinta, wai ki yi bayanin irin soyayyar da kike yi wa mijinki, ko kuma ki yi bayani irin soyayya da saurayinki yake miki. Duk irin waɗannan abubuwa wallahi programs ne da Yahudawa suke sponsorin dinsu a garurukan musulmi kuma tare da bada hadin kan su musulmi ko dai ma'aikata gidajen radio ko kuma su da za a ba su kudi su kirkiri wannan shiri na yada barna ko kuma a zo a dauko wani mutum mai zakin baki mai iya karya murya yana karanta littattafai na soyayya a gidajen radio wanda zai rinka tayar da sha'awa ta soyayya ga iyayenmu mata da ƴaƴanmu mata duka waɗannan hanyoyi ne da makiya Allah suke bi suke koya mana rugurguje tarbiyyar mu a cikin gidajen mu sun yi nasara wajen shigo mana da fimafimai al-aflam al-majina an yi lokacin da mu ba mu san fim ba ba mu san drama ba ba mu san wasan kwaikwayo ba da haka daga can suke turowa sai su suke yi su ya su sai muke sha'awa har ta kai ga malam Bahaushe ba Fulatani yana kwaikwayon su sai a rinka daukan basira a tattare da fimafiman su yanda suke tsiraici mu ma sai mu rinka yi yanda suke kida suna rawa mu ma sai mu rinka yi yanda matan su suke fitowa su rungumi maza mu ma sai ku ga matan mu yan fimafimai suna zuwa suna runguman maza yanda namiji zai rike hannun mace yana sumbantata ko yana taba jikinta ko yana bankado wato yana mangaro kafadarta yana jawo ta a jikinsa kamar yadda su suke yi mu ma sai din gashi a cikin fimafiman namu na Hausa muna yi duk an koya wa iyayenmu mata saboda a yi ci nasarar kawar da kunya a cikin fuskokinsu da bayyana ainihin wato kyawun mace ta hanyar a sa ta ɗauki hoto a ce kai wannan she is beauty har biki ake yi na fidda wacce ta fi kowa kyau wannan kowa ya sani taro ne ake yi na duniya ya za a cire matar da ta fi kyau competition ake yi dan a bayyana tsiraici mace za ta taho tsirara daga ita sai pants a jikinta ko brazier kai wasu kan ma dai abin da baya iya faduwa baki ba zai iya magana yaya yadda suke fitowa ba tana karya jikinta tana kada jikinta ana ihu ana fito ana sakin sound da sauti kowa yana kallanta ana daukan hotonta a dauki gabanta a dauki bayanta a dauki kafarta a dauki yatsunta a dauki idanta a dauki fuskarta a dauki gashin ba abin da ba za a dauka ba duka wannan yahudu da nasara suka kawo mana shi a duniya tun ana yi a nesa nesa hatta kai ga sun fara taya kasashen musulmi ana kokarin ayi wannan bikin na fidda wacce tafi kyau suna yi kuma suna cin nasara a kai yanzu illolin da fimafimai suka yi mana fim na Hausa ta adin da yan fim din Hausa suka yi wa musulunci da musulmai sai dai kawai a ce Allah ya isa sun taimaka kwarai wajen kashe aure da yawa sun taimaka kwarai wajen hana yan mata aure duk yarinya da take jin cewa ta kai da kyau kyakkyawa ce ita to sai ku ga sha'awarta ta ga ta shiga fim in ba an yi da gaske iyayenta suna tarbiyya islamiyya ba kuma kar ka bincika me ake yi da su wannan kuma wani sirri ne na daban shi kuma wanda su da kansu yan fim din wanda suka tuba ko kuma suka expire an kore su a aikin sukan zo su faɗi sirrin abubuwan da ake yi kuma abin tausayi ba ƴaƴan iyamurai ba ba ƴaƴan wane ne ba ƴaƴan musulmi yarinya kyakkyawa lafiyar yarinya ba Fulatani mai gashi a jikinta insha Allah ta'ala da ita za a zo a yi wannan abu na shedanci kuma a ƙasar musulunci da musulmai wannan lalacewa ta isa har kwanan nan aka samu wani mai ƙarancin tunani da wato tallan yahudanci da ra'ayi na kafirci yake magana a gidajen radio yana faɗa cewa shi yana ganin ma yanzu masu bayar da zakka ma su daina bawa masallatai zakka su daina bada ƙungiyoyin addini zakka a daina kashe kuɗi ana gina masallatai da islamiyyu ana asarar kuɗi kawai a rinka ba ƴan wasan kwaikwayo ƴan fim saboda hidimar da gudunmuwar da ƴan fim suke bayarwa a al'umma a yanzu ya fita masallaci da ta islamiyya wannan a radio aka faɗa mun ji shi mun gani kuma mun yi magana a kai wannan musulmi ne fa mai sallah ya buɗe bakinsa ya faɗi wannan kaga Allah da yace a bayar da zakka a wuri kaza a wuri kaza ya canja ayar ya ƙaryata ayar sannan kuma yayi tasaffu wato rena hankalin musulmi da musulunci gaba daya cewa masallatai ba su da relevance sannan makarantu ma ba su da relevance ma'ana ba su da amfani a cikin al'umma fim yafi masallaci amfani fim yafi masallacin juma'a fim yafi makarantun islamiya da ake ginawa da kudin zakka wannan karara aka fade shi program aka yi shiri aka yi shi a ɗaya daga cikin gidajen radio da kafafen yada labarai a jihar Kano wanda wannan mutumi muna fatan Allah ya bashi ikon tuba hatta ƴan uwansa masu harkar film din wasu sun yi Allah wadare da irin maganganun da ya fada to muna so mu ga yawa duniya ku sani cewa harkar fimafimen man da kuke gani kwangila ce ta Yahudawa ko aso ko ba aso ba ko a yadda ko ba a yadda ba dole akwai influence akwai tasirin su kuma biya musu bukatun su ne da haka suke yin tashoshi su kashe wa tashoshin nan kudi da za su rinka nuna irin waɗannan abubuwa wai dole sai an bi mu wai sai an raba mu da addini sai an raba mu da tarbiya sai an raba mu da kunya sai an raba mu da sani ya kamata matar Bahaushe musulmi da a shekarun baya wallahi ba ta iya fita unguwa da rana wallahi sai da daddare wuta in za ta wuce wurin da yake akwai haske ba ta iya bi amma yau matar Bahaushe ita ce take film yar Bahaushe ita ce ake rawa da ita yar Bahaushe ita take zuwa ta kwabe kayanta ta dauki hoton kanta ta yi tsiraici sun gama da mu sun yi kuma nasara akan mu ta hanyar rugurguje mana tarbiyar muna cikin gidajenmu za mu siyo akwatin talabishin mu ajiye yayi ta rusa mana tarbiyar ƴaƴanmu da iyalanmu shekaru aru-aru har mutun ya je ya mutu ya kwanta a kabari ya bar wannan bala'in a bayansa yana kabari ana kai masa kaman shi yasa wallahi duk musulmin da ya je ya siyo abin kallo ya kawo gidansa kuma ake kallon irin waɗannan fimafiman a gidansa ko na Bature ko na Hausa wallahi ya shirya gamuwarsa da Ubangiji kuma ya shirya amsar da zai bawa Allah tabaraka wa ta'ala dan sun taimaka matuƙa wajen raba matanmu da kunya wajen raba matanmu da addini da hana yara mata aure suna sha'awar su ji su yi wannan rayuwar da kuma fito da ainihin wato matan daga aure wallahi akwai mijin da yazo ya same ni yace yayi ta rikici da matarsa akan film ita film za ta yace ya za a ina auren ki yake film yace in takeice maka wallahi mallam yanzu ta fita daga gidana ba da izini na ba a dole dole ta ce ta kashe auren kuma ta je ta shiga cikin wannan harkar da wannan Allah shine shaida abu ne wanda yake bai yi dadin ji ba kuma ya munana so muna yin nasiha ne a babin ƴan uwantaka a babi na ƙauna kada mu bari yahudu da nasara su zo su yi mana tasiri a cikin gidajenmu mun sani ko ba mu sani ba an san yahudawa da nasara a cikin kowane lokaci da kuma kowane zamani yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa makircin yahudu da nasara akan mace sun shiga harkar mata fiye da yadda kuke tsammani Allah ya ce ma taraktu ba'di fitnatan adr ala rijali min an-nisa ni dai a bayana inji annabi ya ce ban taba barin wata fitina wacce take tana cutar da maza ba irin fitinar mata ba abin da yake raba mutun da addinin sa da gaggawa ya raba shi da ainihin wato kusantar ubangiji irin harkar mata da mutun ya shiga neman mata halaka ta zo masa da ya shiga alaka da mata na banza bala'i ya sauka gare shi kuma yayi tasiri yayi naso a tattare da shi ba shi kare ba har da ƴaƴansa da jikokinsa da tattaba kunnansa manzo Allah ya tsoratar da mu fitnatan nisa ashaddu tahdir tsoratarwa ta iyaka kuma ya gaya mana fitina farko ta banu Isra'ila fitina ta farko ta banu Isra'ila akan mata ne yace inna awwala fitnati bani Isra'ila kanat fin nisa fitina ta farko ga banu Isra'ila da Allah ya jarrabe su akan mata ne to kuma ku sani fa ku ba za a kyale ku ba yanzu yau in za a tallan sabulu sai a je a samu mace a dauki hotonta a cire gashinta a fidda duk abin sha'awanta sai a dauka wai sabulu za a siyar yanzu za a yi sallan katifa mai laushi sai a dauko mace kyakkyawa sai a shimfide ta akan wannan katifa a nemo namiji yana gefanta a sa a katon sayan ba duk wanda zai wuce sai ya gani in za a yi tallan wani abu na ci komai mace in za a yi tallan man shafawa mace in za a yi tallan turare mace in za a yi kaza mace bin ku suke yi dare da rana yaya za su yi ainihin wato tasiri akan ku manzo Allah ya ce inna dunya hulwatul khadira duniyan nan duniya da kuke gani Allah ya jarabi mutane wani abu ne mai dandano kore shar rayuwar duniya ba mutane suna son rayuwar duniya amma Allah annabi ya ce wa inna Allah azza wa jalla mustakhlifukum fiha Allah ya sa ku ku zama halifofi ne kuma yi wasu wasu sun mutu ku kun zo fa yanzura kaifa ta'maluna dan Allah ya ga ya za ku yi a rayuwar ku ta duniya za ku bi Allah ko za ku saba masa kar ku manta kafin ku wasu sun yi zamani sun tafi so Allah tabaraka wa ta'ala yana kallon me za ku aikata ne fattaqud dunya annabi ya ce ku ji tsoron duniya wattaqun nisa kuma ku ji tsoron mata fa inna awwala fitnati bani isra'ila kanat fin nisa'i farkon fitina da Allah ya jarabu banu isra'ila yahudu wallahi akan mata ne wannan hadisi imam al-bukhari ne ya rawaito shi Allah ya shar'anta wa mata sutura su rufe jikinsu su boye jikinsu su saka kaya da zai rufe suturas rufe al'auransu Allah ya umarce su da kariya da tsaro sai suka ce sami'na wa asaina mun ji mun saba maka ya Allah kaman daman al'adar al'ummar da Allah ya fushi da ita in Allah ya ce ta yi abu sai ta ce ta ji ba za ta bi ba so yau kamar matan musulmi wasu daga cikinsu kamar abin da suke gaya wa Allah sami'na wa asaina mun ji kuma ba za mu bi ba ya Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi mana sharhi da bayani dangane da fitinar matan banu isra'ila dan mu ma matan mu musulmi mu yi kokari mu kiyaye da nacin da suke da shi wajen su yada barna a bayan kasa kamar yadda Abu Sa'id al-Khudri ya ruwaito yana bada labari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada wai wata mace ce a banu isra'ila gajeriya ce in ta zo tafiya ba a ganinta ba a gane ta sai wata ran ta zo tafiya tsakanin wasu mata dogaye guda biyu to ita kuma gajeriya ce galibin mace ba ta son gajarta suna ganin aibu ne a gare su ta fi son tsawo saboda an fi sha'awarta kuma in tana doguwa ne za a hango ta a ga komai nata wallahi abinda matan nan ta yi sai ta je ta samu itace ta yi takalmin ice mai tsawo wannan shine asalin samuwar sakadali sakadali ina irin takalman nan na mata mai tsinin dunduniya wani wallahi zaki ganshi kamar pencil tsinin wannan shine farkon yinsa saboda gajeriya ce ita sai ta je ta sa akai mata wannan takalmin mai tsawo ba ta da abin fitina a jikinta sosai ta je ta samu wato kayan kwalliya da kayan ado ta saka ita ma dan in ta miƙe a ganta a yi sha'awarta haka aka yi insha Allah da ta zo ta sake wucewa a tsakanin waɗannan mata karo na biyu wallahi ba a gane ta ba to shi yasa yanzu din za ku ga da yawa daga cikin mata kamar yadda na yi bayani a karatu suna saka wannan takalma malamai sun sha bayani saka takalmi mai tsinin dunduniya bai halatta ba saboda yana bayyana fitinar mace yana kada jikin mace amma a gidanki da ke da mai gidanki za ki iya sa masa ki ta yawo yana gani saboda yana murgudar da mace in ta taka za ki ga ta dan murgude ta nan ta dan taka ta dan murgude to nan murgudar kada jiki yake yi to wannan kada jikin kuma ta da sha'awar ma maza yake akan mata amma yanzu mutum saboda rashin sani sai ya je sai wa ƴaƴansa ƴan mata wannan takalma masu tsinin dunduniya su je su fita bikin idi su fita unguwa da shi duk mace mai mutunci da ta san ya kamata ba ta sa wannan takalmi flat takalmi take sa in ma ta sa mai tudun ba mai tudu da yawa ba kuma kar mutun ya kuskure bar matarsa tana sayan wannan takalman tana fita da su waje ya yake ta iya yaki ya hana ta sa wannan takalman sai dai ta sa a gida ta sa wa mai gidanta tunda shine ya halatta ta bayyana masa adon ta bayan wannan ya koyan uwana kamar yadda muka yi bayani mukan da lalle matan mu musamman nan Afirka alhamdulillah akwai musulunci daidai gurgudu to mutanen nan sun yi nasara akan mu sosai kuma tun dadin can ma ba su kyale wato bakakken mata ba ba a bar su ba su ma sai da aka shigo da su su da ake ganin kaman ba su da sifar da za a iya gani to su ma an koya musu Sa'id ibn al-Musayyibi wata rana wato ya gaya wa Hassan al-Basri kamar yadda riwaya ta zo a Sa'id ibn Abi al-Hasan kai yace matan ajamawa waɗanda ba larabawa ba abun mamaki yanzu ba a san su da wannan dabi'a ba su ma yanzu sun wayi gari suna bude kirjin su da kawuka innani nisa' al-ajami yakshifna sudurahunna wa ru'usahunna yace abun mamaki zamani ya kawo mu da yau ga mata waɗanda ba larabawa su ma sun shiga layi suna cire gashin su ana ganin kansu a fili ko ana ganin wani bangare na gashin su suna kuma cire mayafi a kirjin su dama daga cikin hanyar da mace take yada fitina shine bayyana kirjinta ko ta saka wani abu da za ta tashi hankalin maza ko fitina har da na ƙarya ma duk ana sawa da kuma cire kai abinda ya kamata su yi wa mazajen su a cikin gida sun ki su yi wa mazajen sai a waje suke yau sai yace da shi sai Hassan Basri yace da shi isrif basaraka anhunna duk macen da ka ganta tana da wannan da ka ganta kawai kau da kanka ka daina kallanta kar ka yadda ka kalli mace mai irin wannan wanda ta cire gashin ta da ka gani kai a'udhu billahi wanda kaga ta bude kirjinta ko ta saka matsatsan kaya da zai bayyana kirjin dan akwai wanda ba za su bude kirjin ba amma za su saka kayan da duk abin da ke kirjin za a ganshi duk tsiyar ku daya ba wani bambanci akwai yanzu kayan da za a ga kamar kaya ne amma ba kaya bane kasiyatun ariyat ne to gaba ɗaya sifar ne ba a so ta fito yace to idan ka gani ka kawo da kanka yace ai Allah ya ce kul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum a gaya mu'mini su game su kame ganin su su kiyaye farjojin su bayan wannan rauni ya dade tabbata gare mu mu dai al'ummar musulmi a yau ta dalilin wannan tabarruji bayyana ado kuma waɗannan mutane yahudu da nasara wallahi ba su gushe ba kuma ba za su daina ba suna zaburar da mata a yau yaya za su yaga hijabi akwai shirye-shirye a gidajen radio shirye-shirye da ake biya musu kuɗi airtime a kafafen yada labarai yaya za a yi a yaƙi hijabi yaya za a yi a yaƙi kunya ba sai sun fito ƙarana sun ce muku kar ku saka hijabi ba sai sun fito sun ce ku zama marasa kunya ba abubuwa ne za su yi ta kawo muku kawai wanda za ku rinka sha'awa kuna bi sai ku wayi gari ku rinka ganin ƙauyanci ne ma rufe jikin yanzu binciken da muka yi muka tabbatar ana kan samu mata musulmi ma'aikata a ma'aikatu wallahi duk macen da ta shiga aikin gwamnati galiban sai kaɗan a cikinsu ban ce duka ba ya kamata ka lura da lokacin da muka tsaya galiban za ku lura cewa idan suka shiga wajen aiki inda tana sa hijabi kafin a ɗauke ta da aiki to insha Allah yanzu in ta fara zuwa aiki a hankali za ta cire hijabin nan kaga ta fara ɗaukan gyale tana ratayawa za ta rinka sa babban gyale tana fita babban gyale tana fita daga nan za ta fara rage gyalen ko a yanke shi ko a sai ɗan ƙarami daga nan ma za ta maida kanta tsofai-tsofai fa da ita amma sai ta maida kanta kamar yarinya budurwa me yasa saboda ita ma'aikaciyar gwamnati so sako ya isa gare ku ya ku mata musulmi masu aikin gwamnati ku sani wallahi akwai hisabi da lissafi akan ku matukar kuna fita aikin nan ba ku saka hijabi ba ku rufe jikinku kuna da aure ko ba ku da aure ko ma'aikatu ko masu aiki a jami'o'i ko lecturori ko waɗanda suke a manya-manyan ofisoshi ko waɗanda suke a kamfanoni ko waɗanda suke a banki ko wanda suke kaza ba ruwan Allah da wurin aikin ki ba a sa hijabi ba ruwan Allah ki shirya gamuwa da ubangiji ki bashi amsa shekarun da kika dauka kina aiki ba ki rufe jikinki idan ma sun hana a sa dinkakken hijabi to sai ki saka kaya burun-burun manyan kaya wanda ba yanda za a yi sifar jikinki ta bayyana ki saka niqabin ki rufe jikinki ba za su hana ki ba amma yanzu matan su suke ma sha'awar su bayyana adan ka ga mace tsundum ma'aikaciya a cikin maza ba kunya ba tsoron Allah an zo mitin an sa ta a tsakiya tana tafiya komai nata a bayyane Allah ya rufa miki asiri amma kin tona kanki asiri wannan sako ne ya kamata ya ishe gare ku ya ku iyayen mu mata masu aiki a ma'aikato ku tsare mutuncin ku ku tsare mutuncin ƴaƴan ku da na mazajen ku babu namijin da zai sha'awa ya ga matarsa tana wajen aiki tana bayyana tsareicin ta kuma ku tsare mutuncin ƴaƴan ku ba wanda zai sha'awar ya ga uwarsa ma'aikaciya ne a wani guri ana ta yawo da ita ana daukan hotonta babu hijabin kirki a jikinta kar ku manta dubun dubata irin ku suna neman aikin da za su yi ba su samu ba amma ke kin samu aikin kin yi addu'a Allah ya baki aiki kuma kina amfani da aikin wajen keta dokar Allah albashi ne zaki gama cin sa zaki ritaya zaki dawo gida zaki gamu da ƴaƴanki zaki gamu da jikoki zaki kwanciyar kabari ku yi kokari wajen lullube jikinku kar ku bari a canja mana addini kada ku bari zamani ya sa abubuwa su canja su dawo kamar ba Allah a cikin sha'anin mu an dauke ki aiki zaki aiki yana da kyau je ki aikin ki amma in zaki fita aiki ki saka sutura za ta rufe jikinki amma ki ga mace tsofai-tsofai tana neman shekara 40 wai tana sa ana mata irin dinkin nan matsatsan dinki an matse mata kugunta an matse mata a akirjinta an matse me zaki nuna duk abin da za a nuna ma ke kan duk ya kare kina da ƴaƴa a university kina da ƴaƴa sun yi aure kina da kaza amma dole wai sai kin maida kanki wai kamar yarinya budurwa ki ga mace tsofai-tsofai da ita wai za ta fi aiki wai ta rambada wai jan baki da gazal ba kyan gani ma kuma ba za ta yi wa mijinta ba wa saufa tus'alun wallahi sai Allah ya tambaye ku amana ce dole mu karantar da ku mu gaya muku gaskiya kuma wajibi ne shugabanni ma'aikata su tsare mana mutuncin matanmu a ma'aikatunmu su tsare mana mutuncin matanmu a asibitocinmu a daina sa suna yin tsiraici don ya saba wa tarbiyyarmu ya saba wa addininmu kuma babu alaka cewa in mace za ta je aiki sai ta bayyana tsiraici kin bayyana tsiraici a university kin bayyana tsiraici kin je NYSC kuma kin zo aiki ma kina bayyana tsiraici ke gaba ɗaya rayuwarki a bayyana tsiraici zaki mutu sai kin zo kin yi ritaya kin gama aikin ki zo ki mummunan tsufa ki lalace gaba ki ɗaya ki rasa albarka waɗannan mutane yaqudu da nasara suna da hanyoyi masu tarin yawa ba su gushe ba suna zuga matanmu ta yanda za su cire kunya a cikin sha'aninsu ya tabbata kamar yadda malamai suka rubuta wani babban taro da aka yi a wata ƙasa daga cikin ƙasashe shekara ta 1914 kawai sai aka je aka samu wasu mata yahudawa sai aka samu su sunan musulmi suka yi wata irin muguwar shiga mata ne asalinsu ba musulmi ba ne yahudu ne amma wai dan a ruɗi mata musulmi a ce ai mata musulmi ma sun fara shiga duniya sun fara wayewa sai aka samu su suna dinda musulmi dan a fito da su taro a nuna su a ce ga matan musulmi ma sun yi kaza sun yi kaza yanzu kamar yanzu misali a duniya daga cikin matan da suka fi kowane mata rufe jikinsu da saka hijabi da lullube jikinsu akwai matan Saudiya Allah ya saka musu alkhairi. Kasar Saudiya suna kokari kwarai wajen abin da ya shafi suturce jiki da matan su ka gansu kirif da wahala ka ga mace yar Saudiya musulma ka ganta wai ka ga fuskar ta sun ko fuskar su ba a gani ko ka ga hannunta ko ka ga abin nan a shekarun da baya in banda yanzu da aka samu canji abubuwa sun caccanja Yahudawa sun musu cincirindo an samu canji shugabanci an samu waɗanda Allah dai sauye kawai to wallahi in kun ga yanda Yahudawa suke bin su yanda suke takura musu kasan nan cewa sun tauye haƙƙin mata kasar Saudiya ta tauye haƙƙin mata kasar Saudiya ta keta haƙƙin dan adam kasar Saudiya wannan ake ta fada a majalisar dinkin duniya ai ta fada a manyan jaridun duniya ai ta yadawa a kafafen yada labarai a fada a CNN a fada a Al-Arabiya a fada a Jazeera a fada a kaza wannan pressure din matsanta wanda ake yasa sai suka wayi gari yanzu suna sassauta wasu dokokin nasu da suke akan mata da mace ko mota bata tuka a Saudiya amma yanzu abu ya canja za ta iya zuwa ta tuka mota da mace wallahi bata isa ta je wai a Saudiya mace ta je shago ta bude shago ta sayar da kaya ba amma yanzu ina doka ce ma yanzu a kasar Saudiya mace za ta iya zuwa shago ta bude shago kamar yadda ga sunan yanzu a gindin harami ma hotel hotel da suke gindin harami ga mata a shaguna wanda da ba a iya magana da su amma yanzu dole Yahudawa sun matsanta dole wai da sunan yancin dan adam da sunan tahrirul mar'a wai yantar da mace samarwa mace freedom samarwa mace wato yanci da aka an fito da su abubuwa dai suna ta faruwa sai abinda Allah ya barwa kansa sani kawai so kullun burin su su bushe hasken Allah yuriduna an yutiru nurallahi bi afwahihim suna so su fushe hasken ubangiji da bakunan su waya aballahu illa an yutimma nurahu walau kariyal kafirun Allah kuma yaki sai Allah ya cika hasken sa koda kafirai ba sa so manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsoratar da mu matan musulmi kada ku yi kama da kafirai kwata kwata kada mace musulma ta yi kokari ta yi kama da kafirai ku saba musu shi yasa yace mana a cikin hadisi la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin yace wallahi za a zo lokacin da za ku bi wato hanyoyin waɗanda suka gabace ku za ku bi sunnonin su taqi da taqi zira'an bi zira'a taqi da taqi zira'i da zira'i za ku bi su حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه جاء كافرن يهود ونصارى masu kira akan tsiraici za su shiga ramin damo duba ramin damo yadda yake a karkace kwana 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 ramin damo yake wallahi duk inda suka shiga sai kun bi su sabai suka ce al yahud wan nasara ya manzo Allah kana nufin za mu bi yahud da nasara za a wayi gari musulmai za su zo suna bin yahud da nasara manzo Allah ya ce to faman suwaye in ba yahuda nasara nake nufi ba sai an waye gari musulmi su za su bi su neman su suke yi kamar yadda yanzu gashi mu muke sha'awar mu koyi da su mace musulma ki ga sha'awar ta taga tayi koyi da bayahudiya wajen suturarta wajen maganarta wajen mu'amalarta wajen kaza in banda koyi da yahudanci ba waye ce idan za ku je manyan manyan tarurruka da ake ku cire hijabi ku jefar da shi waye fada ko kuma ku ki ku sa gele yalwatacce an yadda baki sa dinkakken hijabi da duk ɗaya ne da gele in dai ba mai kwalliya bane da ado amma a sa shi yalwatacce mai fadi ya rufe jiki gabaki daya sun sa kin cire dan kwali sun sa kin cire hijabi sun sa kin cire kaza sun sa kin sa kananan kaya matsatsan kaya ko ku ji dadin wannan wa'azi ko ba ku ji dadin sa ba ko ran ku yi muku ko bai muku ba ita ce gaskiya guda daya abun yana damu mu matukar damu kwarai da gaske irin yanayi da matan musulmi suke ciki a yau na yakar sutura da lulluba ciki kuma mun wayi gari yanzu hatta ƴaƴan mu kanana mata muna koya musu yarinya karama ƴan nazari school an koya mata rashin sa dan kwali yarki a gidanki yanzu sai ki rinka barin tana fita ba dan kwali koya mata kike kina nuna mata in kin girma ma karki saka dan kwali kaga yarinya an yi mata wanka za a tafi gidan biki ba dan kwali a jikin ta yayin da matan kirki ko dan karamin hijabi yar karamar yarinya da ake goye ma sai ga an sa mata hijabi Allah muku albarka kuna koya musu alheri ko mutuwa kika yi insha Allah kin sauke da wuri ku ita sa ƴaƴanku makarantun da ba a sa hijabi kana sani kina sani ke musulma ce ki dauki yarki ki kai ta makarantar da ake yakar saka hijabi makarantar da ake season din dan kwali akwai yanzu makarantu nan anan arewa Najeriya anan duk yarinyar da ta je da dan kwali sai an yi season sai an kwace akwai makarantun da duk yarinyar da ta sanya dogon wando sai an cire shi an yanke shi wai sai dai ta sa skirt iya gwiwa skirt din ma sai an dan yanke shi ana gano cinyanta da skirt da ainihin wato a jikinta kuma mu je mu biya su kuɗi wai dan su koya ƴaƴan mu boko waye yace in an yi boko in za a yi boko sai an yi tsiraici waye yace mai hijabi da niqabi in ta zauna ba za a koya mata boko ba za ta iya karatun boko ba waye faɗa me alakar karatun boko da sa ƴaƴan mu sai sun yi tsirara me alaka waye ce muku idan kuka lullube jikin kuka je jami'a kuka zauna in an yi karatu ba za ku gane ba waye faɗa waye ce mai hijabi da niqabi da saka dogon riga ba za ta ci jarraba ba waye faɗa ba alaka amma da yake suna da manufa da suke so su dasa a cikin mu su rusa mana tarbiya da Allah ya dora mu akai da abin da Annabi ya dora mu akai shi yasa za ku wayi gari yarinya da ta fara zuwa jami'a sai ta fara jefar da hijabi saboda ta ga kawayenta ba sa sa hijabi ta fara zuwa secondary ta fara zuwa college shikenan ita ma ta zama wayayya ta zama fitsarariya ubangiji ka shirye mana da al'ummar mu Allah ka gyara mana dabi'un mu Allah ka samu cika da imani insha Allah anan zamu dakata gobe insha Allah sai mu dora mu kammala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum